sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakken labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Kutsen da aka yi wa gwamman kwamfutoci a kasashe da dama da wata manhaja da ke kulle kwamfutocin har sai an biya kuɗin fansa ya yawaita a kwana na biyu jiya Asabar ba tare da samun nasara a yunkurin gano waɗanda ke da alhakin wannan kutse ba. Ƙwararru a fannin harkokin tsaron kwamfuta sun ba masu amfani da kwamfuta da suka sabunta hanyar aikin na'urar tabbacin cewa yana yiwuwa kutsen ba zai shafe su ba. Sun shawarci waɗanda aka rufe kwamfutocin sun kuma da manhajan kada su biya kimanin $300 da ake bukata kafin buɗe kwamfutocin. Akan bukaci mai kwamfuta ne ya biya kuɗin ta wata makauniyar hanyar intanet da ta kunshi lambobi da haruffan da ba za a iya gano tushensu ba. Sai dai masu kutsen da taken kana so ka yi kuka ko kuma wanna cry suna shaidawa waɗanda suka yi wa kutse cewa tila su biya kuɗin idan ba haka ba za a ruba abin da aka bukata su biya har nan da ranar Litinin. Maharan kuma sun yi barazanar cewa za su goge dukkan abin da ke cikin kwamfutocin idan ba a biya kuɗin fansan ba cikin kwanaki 7. Avas, wani kamfanin manhajan tsaron kwamfuta da ya ce waɗanda ke amfani da manhajan sa sun kai miliyan 400 a ƙasashen duniya. Yace an ci gaba da kai harin jiya Asabar inda aka yi wa kwamfutoci 57,000 kutse. Bayanai na nuni da cewa ƙasashen da kutsen ya fi shafa sun hada da Russia, Ukraine da kuma Taiwan. Koriya ta Arewa ta kaddamar da wani gwajin makami mai linzami yau Lahadi a wani wurin ba sabon ba da ya nuna alamar cewa mai yiwuwa makamin zai iya nisan kilomita 4,500 nan da nan. Japan da Koriya ta Kudu suka yi Allah wadai da gwajin da suka bayyana a matsayin mai matukar barazana ga yankin, wanda kuma ya saba wa kudurin Majalisar Dinkin Duniya kan ayyukan makaman nukliya na Koriya ta Arewa. Daga birnin Tokyo, ministan tsaron ƙasar Japan Tomomi Inada ya ce an harba makami mai linzamin ne ta hanyar da zai iya tafiya sama da kilomita 2,000. Ya kara da cewa makamin ya yi tafiyar minti 30 kawai kafin ya sufuto a tekun Japan bayan tafiyar kilomita 700. Inada ya ce da alama wannan sabon samfarin makami mai linzami ne na Koriya ta Arewa. Nan da nan dai Pyongyang bata ce kuffan ba. Masu sharhi kan lamura daga kungiyar masu ilimin kimiyya da suka damu da wannan lamari da kuma waɗansu majiyu sun ce zangon da makamin ya ci bisa ga gwajin rundunar sojin ƙasar Japan da kuma rundunar Amurka a yankin Pacific, makamin zai iya tafiyar kilomita 4,500 idan aka harba shi yadda aka saba harba makamai masu linzami. Masu sa ido sun ce dakarun ƙasar Siriya ƙarƙashin jagorancin Kurdawa da ke da goyon bayan dakarun ƙawance da Amurka ke jagoranta suna fafatawa da mayakan kungiyar IS a birnin Raqqa da kungiyar IS din ta mai shalkwatatta. Kungiyar fafutukar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Siriya ta faɗa jiya Asabar cewa dakarun da Amurka ke marawa baya sun isa tazarar kilomita 4 da birnin Raqqa, yayin da fadan yake ƙara ƙazanta a wurare da dama na arewaci da kuma gabashin birnin da aka mamaye. Kakakin runduna kungiyar Siriya ta SDF ya faɗa ranar Juma'a cewa za a fara kai farmaki kan mayakan da ke arewacin birnin a cikin watanni masu zuwa. Kungiyoyin haɗin gwiwa da ke ƙoƙarin ‘yantar da Raqqa daga kungiyar mai ra'ayin jihadi sun hada da dakarun SDF da ke kai hari daga arewaci da dakarun Siriya da ke kai hari ta ƙasa da goyon bayan 'yan Shia abokan ƙawancensu da kuma Rasha wadda ke nufar birnin daga kudancin ƙasar. Jami'ai na ƙasar Ukraine suna ɗorawa ‘yan awarin ƙasar Rasha alhakin mutuwar farin kaya hudu jiya Asabar a gabashin ƙasar da ake fama da tashin hankali, waɗanda suka rasa rayukansu a wani harin makami mai linzami da aka kai a kusa da kan iyaka da ke ƙarƙashin ikon gwamnati. Harin da aka kai a yankin Donetsk ya auku ne ‘yan sa’o’i kafin fara gasar waƙoƙi ta ƙasashen Turai ta fidda gwani na bana, wanda ake gudanarwa a birnin Kiev. Asarar rayuka ta sa shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya sanar da cewa shi da matarsa za su nuna ɓacin ransu da harin ta wajen ƙin zuwa gasar da ke da matuƙar farin jini da miliyoyin mutane suke kallo a ƙasashen Turai, wanda kuma wasu ƙarin miliyoyi suke kalla a kowace shekara daga ƙasashen duniya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun zaben da aka gudanar ne ranar ta yau a ƙasar Faransa, kuma na tattauna da takwarar aikinmu ne Abba Sade, wani ɗan jarida mazauni ƙasar ta Faransa. To da yake waɗanda suka fafata a zaben, wato Emmanuel Macron da Marine Le Pen, duka ba su fito daga jam'iyyu sanannu ba. Na fara tambayar Abba ne ko ya zai kwatanta wannan zabe da wanda ya kawo shugaban Francois Hollande kan karagar mulki.
Wannan zaben lalle daban ne da zaben da ya wuce, kuma daban ne da zaben da aka taba yi a kasar Faransa. Tun da yake ka san lokacin da aka zabi Francois Hollande, manyan majalisa biyu na wanda suka saba ikon kasar suna sun sai takara, sun ci nasara wajen takara. Shi malam Francois Hollande shi ne wanda yake wakilin Parti Socialist, shi kuma Nicolas Sarkozy shi ne wakilin Les Républicains. So wannan zabe sai ya zamanto babu partin biyun wanda suka saba ikon kasar Faransa ko guda bai zo ba. Sai gashi kuma babban mamaki shi Emmanuel Macron da siyasa da yake yi bai fice shekara guda ba, kuma da malama Marine Le Pen da yake karshen shari'a su biyu suka zo wannan takara, kuma da aka yi kasan kamar yadda ka faɗi malam Macron kin ya lashe. Lalle wannan ya zama to babban mamaki kuma zai shiga tarihin kasar Faransa, tunda aka zabe ba taɓa yin irin wannan abu, kuma ba taɓa samun shugaba wanda shekara 30 da tara kurin gare shi bai cika 40 ba.
Amma me yasa kake jin cewa waɗannan waɗanda ba su jami ba su cikin jami'u sanannu kuma fitattu suka yi tasiri, wato waɗanda suka yi takara da shi Emmanuel Macron da ita Marine Le Pen?
Saboda mutane suna neman canji. Abinda yasa mutane kamar sun ga an ga kamalin da sauran mutane duka, ba a ga abin da suka kawo ba, ba sun cike saba. Mutane da yawa sun ga a nan kasar Faransa an sa gwada su Goshkin ba a samu komi ba, an gwada su Les Républicains ba a samu komi ba, yanzu suna neman canji. Cikin wannan neman canji ne ita Marine Le Pen King, kamar tun da partinta bai taba zuwa iko ba, an so a ga ko kamar za ta kawo wani abu daban. Shi kuma Emmanuel Macron King da yake shi ma bai taba wani takara ba, kuma ya samari ne, an ga kamar zai kawo canji, shi ne ya sa mutane suka ba waɗannan mutane biyu kuri'a da ya yi sauran mutane a da kama an taɓa gan rike lidayensu ba su kawo komi ba.
Ya za a kwatanta fitowar mutane wurin jewa kura'a, musamman ganin yadda tasirinsu yake a siyasan Faransa?
Lalle za a ce mutane su akwai kamar in ka ɗauki Francois Hollande, mutane da yawa lokacin da suka fito suka jewa mushi kuri'a kamar ya cuce su suke gani.
Me yasa aka ce haka?
Kamar mutane ɗan wanda aka ce ma baluya, kamar mutane wanda ba su da ƙarfi ƙwarai, kuma kamar mutane da suka fito daga Afirka, yawa sun jewa ma Francois Hollande lokacin da ya zaɓe, ya yi alkawali kamar in ya ci iko rayuwarsu za ta sake. Kamar in ka ɗauki misali abu guda, baƙi wanda suke nan ƙasar Faransa, Francois Hollande ya ce lalle in ya ci iko kaman tunda nan ka san ana ba mutane izinin zama na shekara zuwa shekara ake sa mu sheci zai sake su ya zama kaman shekara 5 shekara 10 dan kar mutane su zato a wannan alkawali da ya dauka kuma ya dauki alkawali a lokacin yace kaman baki wanda suke zama a kasar Faransa suna biyan haraji kuma sun dade a kasar Faransa za a ba su izinin zafe a majalisar gari kaman local government za a ba su zafe to wannan alkawali ba a cika shi ba to ina iya zara maka abu da yawa da alkawalin da aka dauka ba a cika ba to mutane kaman wannan wanda suka huto daga wajen wannan ba su huto suka yi zabe ba sun ce a duka daya ne kenan an bai kamata ba huto a yi zabe shine yasa in ka dauki wannan zabe da ake wanda ya ba Emmanuel Macron dafa dan Faransa cikin 135 ne ba su huto suka yi zabe ba kasan lalle demokradiya ta sha kai tunda mutum 35 cikin 100 ba su huto suka yi abin nan ba saboda sun ga kamar ƴan siyasa baki ba cika gare su kuma ina anwanin a huto a musu zafe tunda duka su duka ɗaya ne to irin wannan ya lalle ya kamata ya kuma da yake ka san kan ai zafin ma campaign din yanda aka yi ta kaman Malam François Fillon an zarge shi da ya dauki kudin gwamnati ya ba matar shi ita Marine Le Pen an zarge ta da ta dauki kudin tarayyar Turai ta ba mutane to duka wannan ya kawo tsuruwa cikin kan jama'a yana cewa a sai ƴan siyasa masuta ne tunda kamar Fillon ka dauki kamar Fillon misali ya ce shi in ya ci iko nan ne wani kama kariya wani sace duka ba za a yi ba sai kuma aka huddo wannan abu to kasan wannan duka ya kawo rishin yarda tsakanin jama'a da ƴan siyasa shine yasa kamar abin da mutane da musu suka yi zabe ba da yawa anan wannan zabe da yake
na ga ita Marine Le Pen ta taya Emmanuel Macron murna sa'in da aka bayyana shi a matsayin wanda ya ci zabe ba wani korafi da suka yi daga baya na cewa ko an yi wani abu game da zaben kwatankwacin irin wannan haka
ba yi korafi dan saboda wasu korafin da suka yi daban ne ba dan an cuce su ba korafin da suka yi ba dan an yi wani zabe an yi wani murfiya ba da Emmanuel Macron ya ci wannan ba ta yi shi ba Marine Le Pen kin idan ba san ko zancen zai kawo ba har rawa ta yi fa saboda an gwada ta tana rawa ta akan ta sha kai ita ta ce tunda an aka dauki kamar lokacin da uban mahaifinta ya takara suna da wasu dan kura da aka jawo mushi in ka dauki nata da na uba mahaifin nata ta ruba shi sau biyu to shine yasa suka yi murna amma ba sai huto suka yi wani jajan an cuce su ba sun jaje guda suka yi sun ce mutane gaba daya sun gama gura dan su kada su eh ba dan ka san tunda mutane da yawa sun ji holgaba Faransa ta shiga a Front National ya ci gwamnati kasar Faransa saboda sai kaman Turai mutane su musu dariya saboda haka mutane da yawa kaga ɗan kwadugo ɗan siyasa masu kuɗi wane ne duka sun huto sun gama guwa sun ce a kada Marine Le Pen wannan sun yi korafi kan shi amma ba su yi korafi ba dan a ce an dauki kuri'a ba ta su ba an ba su ko an kuri'a ta su an hana su a ba su huto suka yi wannan abu ba kamar irin yanda ake gani a jira ba a yi shi ba nan
to yanzu dai ta tabbata Malam Emmanuel Macron ya ci zabe amma sai dai kuma baya da ƴan majalisa kuma a bisa tsari za ka yi mulki ne da ƴan majalisa to shi da bai da jam'iyya kuma bai da ƴan majalisa menene abin yi yanzu
nika tsammani shine Malam Emmanuel Macron ki murnawa ta koma cikin ciki ba za su dade ba saboda lalle tabbas ne shi yanzu ba wani hali in ba wani iko Allah ba ya zama shugaban kasar Faransa shekara 5 mai zuwa amma in ka zama a nan kasa in ka zama kana so ka zama shugaba cikakke sai kana da majalisa da za ta kama maka shi kuma ya zama to bashi da majalisa yanzu ne majalisar tashi bayan ya ci kungiyar tashi ta zama fati an maida ta le républicain en marche sunan sabon abun nashi kenan
sabon
jam'iyya ya zama jam'iyya ya maida shi le républicain en marche to yanzu abinda yake da niyya zai rantsa mutane wanda za su yi takara tunda a majalisar Faransa kasan député wakilin abinnan 577 ne yace kowane wuri zai rantsar da mutane da za su yi takara a sunan abinnan amma ana tsari dari kaman wannan abu ba zai bashi ba ya samu majalisa ya samu cikakken araje a majalisar wanda za su taimaka mishi shine ba a sani ba in bai samu ba ya zai zuwa zai wajen le républicain kin ya gama guya da su zuwa zai wajen socialist ya gama guya da su wannan ba a san inda za ta kwana ba sai dai an jawo kuri'a lokacin watan Allah ya kai mu wata mai kama an gani
wan tasiri wannan zaben zai yi ga kasashen Afirka musamman masu amfani da harshen Faransanci
yanzu kaga to shi Malam Emmanuel Macron shi abu guda ne shugaban kasar Faransa sun dauki alkawari da yawa kan tsakanin Afrika rinjina tsakanin Afrika da Faransa ba su cika ba amma in ba dan haka ba Emmanuel Macron ya hoto ya yi wasu alkawari wanda idan yayi su lalle zai kawo zai taimaka ma Afrika tsakanin ta abin nan rijejeniya tsakanin ta da Faransa kaman kaga ya yi alkawari misali yace ga a dauki kuɗi a ba gwamnati zuwa gwamnati shi yana zato za a gwanda Faransa ta taimaka ma matasa kuma wanda suke so su yi kamfani na kansu a Afrika in suka yi kamfani na kansu zai kara arzikin kasar su zai bada kuma zai ba yara aiki yayi wannan alkawari in ya cika wannan alkawari lalle abu ne wanda zai kawo wani zai kawo ma Afrika amfani na biyu da yake yace kaman yanzu da Faransa ta aika sojoji Mali kaman yanda ta yi da aka so sojoji a Central Republic of Africa Bangui can da aka sojoji yahi gane ya a taimaki an Afrika a taimake su samu su da kansu yanda suke iya kare kansu kasan kaman in ka dauki Faransa nan mulisa ko ban san abin da ya sa ba sun hi gane ya su aika mutane da su sa an Afrika da kansu su samu karfin da suke iya kare kansu to yace zai saki wannan lalle wannan abubuwa kuma da yake shi kaga shi ana iya ta ba tsoho bane tun da shekara 39 kurin gare shi yana iya shuraren ɗan Afrika kaman wanda suke neman canji da yake ka Afrika kasashe da yawa na kwararren Faransa kana da shugaba da suka yi shekara 39 shekara 32 a iko basu bar iko ba lalle mutane suna zato zai shi suraren matasa na Afrika da shugaban shugaba sai shugaban kasan nan wanda suke mulkin sauran kasashe a Afrika
to har yau da ƙarshe ba akwai wani darasi da Afrika za ta koya a wannan zaben na Faransa ganin cewa ya sha bamban da ire-iren wanda ire-iren shi da suka gudana musamman a kasashen Afrika masu amfani da harshen Faransanci
ya kamata a gane lalle kaga Emmanuel Macron wannan shi ba wani abun nan bane shi ba wani dan siyasa bane wanda ya zama to yana siyasa da yayi ba a san shi da wata siyasa ba in ba ministan harkokin arziki da ya zama ba kuma da wannan party da yayi yawa shi nan da shekara guda sai kaga a can gida kuma a kasashen kaman kwararren Faransa in ba ka dade kana siyasa ba ka dade kana bauta ka takara so hudu kai takara so biyar kan ka zama kuma ka shiga wani maguti dole sai to wannan lalle ya kamata ya bude ma mutane kai a Afrika ke siyasa in mutum Allah lalle Allah yake taimaka kuma in mutum ya zamanto ya dauki wasu alkawari lokacin campaign yana waya ci to amma gida kaga daban ne kuma na biyu kaga a gida kullun ana kokowa sai an kowane lokaci za a yi zaɓe gwamnati ba to nan gwamnati da kanshi gwamnati ministan harkokin gida shi yake tsara zaɓe kuma zaɓe ya huto ba tare da an yi wani tashin hankali ba tare da an yi abu ba kuma wanda ya sha kaye kamar Marine Le Pen ta kiraye wanda ya ci ta mishi fatar ta mishi godiya ko ta mishi abin nan barka kuma ta mishi fatan ya ci riba to irin wannan duka ya kamata mu ma mu rika gane siyasa ba gaba bane a gida ya kamata mutane su gane shi sosai
muna iya cewa zaben Malam Emmanuel Macron ya canza ko kuma ya bude wani sabon babin zabe a kasar Faransa kenan
a ya bude sabon zabe ya bude sabon ba san abba yanzu muna cikin yi ne an fara an zabe shi ba san majalisa yanda zaka bada ba san in ya samu kaga in ya samu majalisa ya samu rinjaye a majalisa shi ma wani sabon abu ne tunda ba taba yin haka ba to abu jawa ne wannan abun zai kawo lalle abu jawa zai kawo tunda ko da yake ba taba zaben wani shugaba ba wanda yake da shekara wanda aka zaba wanda baya da shekara jawa shekara 51 gare shi Valéry Giscard d'Estaing to shi shekara 39 kullum gare shi kaga wannan ma abu lalle sauyi jawa ne ya kawo zaben Emmanuel Macron ya kawo cikin harkar siyasa
to abu mun gode masu hare yanayin shirin zai diga aya har ma da batun zaben kasar Faransa gaba daya sai watan gobe lokacin da za a bude shafin zaben yan majalisar dokokin kasar yanzu amalin takwaran aikin namu Abba Sadiq da Julie Gresham wata da sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim yake cewa sai wani sati cikin ikon Allah
muryar Amerika daga nan Washington DC
ya Allah na huka
anan ka suna mun yi recording din case na fiyade sun fi 100 wadan su in kaji kaman kai kwalla
muna da yan majalisun jaha guda 40 babu mace ko daya
muna da ciyamomin kananan hukumomi fiye da 40 babu mace ko daya muna da yan majalisin tarayya guda 24 babu mace ko daya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace
akwai haƙƙin na mutum idan ba za ka iya aure ba idan ba ka da halin aure ba ka da halin rike mata ka ba ta inda za ta zauna ka ba ta abincin da za ta ci ka ba ta tufa ka ba ta makwanci to idan ba ka da wannan kada kai aure
an kamare ni kai dai ne mare ka tunda dai an ce in ka dauki rai ma a dauki ranka ka dauki ido a dauki naka ka dauki hakuri a dauki naka dan nan kai mare ba za a marama ba
auren nan a hannun maza yake idan har za su mana horo mu rama irin horon da muka musu ba ma mu kai kara a gaya musu a jakunnan su su gyara ba kaga lalle ne su rike mu ba
abinda muka gani a zahirance abin tausayi ne babu makaranta ko daya wanda za a ce dalibai na zuwa
suka daddane min kafana da hannuna sai naji dayan shi kuma yana cire min wandona sai suka lalata da
mun samu bayanai waɗanda suka daga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa dadi
ai ban shi ka daka wa ba akwai mamonitin da aka yi mai
ku kasance tare da shirin domin iyali kowace alhamis da karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger da Kamaru karfe 5 agogon Ghana
jama'a tambaya ni ke da umadi ko kan wadi
bai haba
in yi shiru ko yi magana
masu sauraro kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi ga rahotanmu na musamman a yi sauraro lafiya
ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tattaro yan jaridu daga kasashen duniya 18 inda ta ba su horon aikin jarida a jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill da kuma jami'ar Texas kana aka yi rangadin jihohi da garuruwa daban-daban da ke nan Amurka da su Amurka ta zabo yan jaridun ne daga kasashe irin su Brazil Bulgaria, Colombia, Georgia, Jamus, Indonesia, Malaysia, Nigeria, Pakistan, Russia da Serbia. Sauran kasashen su ne Slovenia, Sri Lanka, Tunisia, Ukraine, hadaddiyar dole Larabawa da kuma kasar Vietnam. Koda baya ga horon aiki da yan jaridun suka samu, kazalika sun kuma sami karin kwarewa kan tattalin arziki, siyasa, tsaro, zamantakewa irin na Amurka. Baya kuma da ganawar keke da keke da suka yi da wasu manya daga cikin kusoshin gwamnatin Amurka da ma kusoshin wasu gwamnatocin jihohin da ke nan Amurka. Sai dai bisa ga dukkan alamu, galibin yan jaridun sun fi karkata ga yadda tsarin tattalin arzikin Amurka ya ginu daga kanana da matsakaitan masana'antu ya zuwa ga kaiwa ga manyan masana'antu. Diego Carranza Agudelo, dan jaridar kasar Colombia ne da ke aiki da jaridar
Le Republican.
Pretty important this too for me because I have known so many things I didn't know about America. I mean when you
mahimmancin wannan rangadi a gare ni ya bude min ido sosai dan na samu karuwa sosai akan Amurka da baya ban sani ba. Dama ina tunani akan ƙananan masana'antu a Amurka amma ban san da wurare irin su Rale, California da ma San Diego ba. Akwai wurare da dama a nan Amurka da naga hazukan Amerikawa da ke da tunani da kuma suke sarrafa tunanin nasu zuwa abin da zai amfane su. Kaga mutanen nan masu ƙananan masana'antu ba wai kawai na hada-hadar samun abin masarufi ba ne. Amma haka na sababa samar da kamfanoni idan kuma ka samar da kamfanoni tamgar ka samar da aikin yi ne kana kuma ka samar da kasar kudaden shiga ita ma shahararriyar yar jaridar nan da ke kasar hadaddiyar dole Larabawa Dina Mustafa ga abin da ta shaida min
You know, I thought that the American economy is built on that tycoon huge companies, while I realize now that it depends on the small project entrepreneurs and startups.
Na dauka tattalin arzikin Amurka ya gidi ne akan gingima-gingiman kamfanoni na kasar nan. Amma yanzu kuma sai na gane cewa ai tattalin arzikin kasar ya dogara ne akan ƙananan masana'antu da ke tasowa kuma anan ana mara musu baya sosai. Abu na biyu kuma shine na samu karuwa sosai yadda ake amfani da kimiyya da fasahar zamani don a sauƙaƙa rayuwar Amerikawa. Misali yadda ake amfani da fasaha wajen samar da makamashi ta hanyar amfani da hasken rana. Bugu da ƙari na yi cuɗanya da yan jaridu 18 daga kasashen duniya daban-daban. Hakan ya ban damar fahimtar sauran kasashe.
You know, journalists from different backgrounds, different cultures. And it was a very good chance for me to meet them and to learn more about other countries.
I am Renato Mota. I am a tech reporter from Brazil.
I mean, the biggest thing we I get it from the store.
Sunana Renato Mota ni dan jarida ne mai dauko rahotannin kimiyya da fasaha a kasar Brazil. Babban abin da na fahimta a nan shine na san Brazil na kokari a fannin fasaha kuma abubuwa na kankama. Amma a iya cewa a dan sama saman nan ne. Kaga nan kuma mutanen sun dade suna fafatawa. Babban darasi a nan shine bin al'amura sannu a hankali da kuma yin hakuri.
So the main lesson is patience, you know.
Nemanya Milutinovic dan jaridar tashar talabijin na kasar Serbia ga abin da ke cewa
IT especially software
fasahar zamani na habaka kasata amma in nayi mukarana da Amurka gaskiya akwai bambanci mai girma kuma anan gwamnatoci na malawa wadanda ke kokarin kirkiro wani abu sabo na daban
Dr.
Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja yace irin wannan gayyata da gwamnatin Amurka ta yi wa yan jaridun kasashen duniya abu ne mai amfani musamman zai taimaka wurin tafiyar da ayyukan su a kasashen su
musamman ma zai amfani su yan jaridun saboda na farko dai a cikin mabukin ilimi sa'annan kuma irin yanayin da abubuwa suke a kasashen su ya dan banban da abin da ya faru a abin da yake wakana America saboda haka da za su da abubuwa oya zai zama musu mai amfani kwarai da gaske ina ganin cewa ilimin su da sanin su na waɗannan muhimman bangarori zai taimaka musu kwarai da gaske wurin aiwatar da aikin su sa'annan kuma ina ganin cewa shi aikin jarida aiki ne wanda ya gaji tafiye sa'annan kuma akan ce shi ɗan jarida kamar masani ne akan dukkan al'amuran da suka shafi rayuwa to saboda haka idan ya je ya ga yadda rayuwa take a wata kasa ko wani gari zai mai amfani kwarai da gaske sa'annan kuma za a iya cewa kasar Amurka tana da kwararrun ƴan jaridu da kuma kayayyakin aikin jarida wanda ba lallai ba ne a kasashe daban-daban musamman ma na Afirka musamman ma irin namu na Afirka akwai su saboda haka irin wannan gaita da aka wa ɗan jaridanmu za ka buɗe musu ido sa'annan za su koyi abubuwa da dama game da yadda ake aikin jarida da yadda ake sarrafa abubuwan da ake aiki
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga San Francisco
Ƙarshen rahoton namu kenan a wannan karo sai a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa inda za mu zo muku da wani sabon rahoto na musamman a kasance lafiya
mai wuya
sunana Asabe Baba Nahaya shugaban mata ƴan jarida na Najeriya tsaka mai wuya wannan shiri daga muryar Amurka ina jin dadin sa kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin dadin ta domin na ilmantar da mu na karantar da mu na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu
sunana Ahmadu Maru sakataren mai watsa labarai a kungiyar mata da manoma da ake cema platform Paysan na Niger aka mai wuya muna son shi yana cikin ranmu duk da za a yi shi kafin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi wai bisa me za a yi duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare
sunana ambassador Yusuf Mamman ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya
sunana Abdurrahman daga sabon fadama Accra Ghana na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da ƴan siyasa suke yi muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA Voice of America
madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya